Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan maraicen Laraba 23 ga watan Maris assalamu alaikum. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anyamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a sauran sassan kasar kuma za ku ji mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwani masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fai
tare da Halima Jumrau.
Gwamnatin Switzerland na shirin mayar wa Najeriya raguwar kudaden da suka bace a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha. Raguwar kudaden sun kai kimanin dala miliyan 321. A makon jiya kun fara jin muhawara akan wannan batu. Da Abacha na raye, da za a yi ta wannan maganar? An yi bannar da ake yanzu ba ta fita zamanin Abacha ba?
Mutanen da ke gani ka dinga jin biliyoyi da yadda ake magana hatta addu'a ta biliyan 4.6
shi Abacha nan fa ya mutu shi yasa ake ta gano wannan abun akwai wanda suka rike kasan nan fa da dama da miwa ma sa tanzu suka yafi na Abacha amma da shike su suna raye
ɗan Najeriya da yawa na ta hadar yadda suke so aiwatar da waɗannan kuɗaɗe shin akwai yiwuwar samun biyan wannan bukata ta su ko kuwa
ya kamata mutane su gane cewa duk wani abun da ba a sashi a kasafin kuɗi ba zai wuya a ce za a zo a ce za a yi muku wani abu wanda baya cikin kasafin kuɗi ɗan majalisa su ne waɗanda ya kamata mu takurawa saboda a yi kokari a sashi a cikin kasafin kuɗi
tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau akan matsayin Najeriya a jin dadin rayuwa a jerin kasashen duniya kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
shin da marigayi janar Sani Abacha yana da rai da za a yi ta zargin shi da satar kudin Najeriya tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma amsoshin ku Dama dan ba shi da rai ake tababatu amma idan gaskiya ake so a waiwaya baya mana a hango shugaba Jonathan Obasanjo da janar Babangida duk waɗannan account din su na gida da waje a cike suke da dukiyar mu ta ƙasa sako daga Buba Mai Gora Gashuwa
Idan muka yi la'akari da yadda ake yaba wasu daga cikin tsofaffin shugabanni kamar su Sardauna da Tafawa Balewa To na tabbata shi ma Sani Abacha da abin arziki yayi to da an yaba masa saboda haka babu laifi dan an binciko irin ta'asar da ya tafka a lokacin mulkin sa sako daga Idris M Idris da Maturu dan kishin kasa
yau da gobe kenan ai sam hakan ba za ta taba yiwa ba matukar da general yana nan rayi to wallahi da wani mukami ma zaka ji an bashi amma da yake rai yayi halin sa Sai bita da kulli ake mashi shekara da shekaru. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni masu adalci. Ya ji kan General Sani Abacha tare da ƴan wanda suka rigaya mu gidan gaskiya. Amin. Sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka.
Haba yau da gobe, an ce mutuwa mai tona asiri. Idan da General na raye, ai ba za a ji wannan ba, saboda akwai waɗanda suke raye, sun yi abin da ya fi Sani Abacha, amma shiru kake ji, babu mai ambaton su. Kai ko ba dakalar NNPC kadai ai ta shafe abin da ake zargin marigayi General Abacha General Uban General sai baka nan ake ambatanka Allah ka ji kan Abacha amin sako daga Kabiru Babandi
gaskiya inda yana da rai ba za a yi masa haka ba domin idan muka duba akwai waɗanda su ma suka rike mukami makamancin nasa kuma ana yi masa zargin sun yi handama da baba kere da dukiyar kasa amma ana kallon su kiri-kiri sun gagari hukunci kai sai ma karrama su ake a matsayin wai iyayen kasa sako daga Malam Kamilu
yau da gobe ai na General Sani Abacha ne ya fito fili da ke baya raye kuma sun ga iyalansa babu wani takamaime tsayayye shi yasa suke yi musu wannan tozarci amma akwai waɗanda suka fi shi sata kira da zan yi ga gwamnatin tarayya su yi hakuri da abin da suka kwato haka sauran da ya rage gwamnatin tarayya ta yafe mishi da iyalansa ko zai samu ya sarara a kabarinsa. In kuka yi la'akari shi ma fa yayi rawar gani a lokacin sa. Sako daga Umar Lamara.
Da yana da rai da ba ma za a fara ba domin wannan cin amanar iyalansa ne. Me yasa aka bar baban gida Shagari, Abdulsalamu, Gawan, Obasanjo? Me yasa ba a tuhume su ba? Ko dan su suna raye? To ku sani, mu dai talakawa ba ma goyen bayan haka domin zalunci ne. Sako daga Dr. Yakubu Sa'idu.
Gaskiya ba za a yi ba saboda ba ma za a yi bincike akan shi ba. Tunda sauran shugabannin duk da suka hau tun daga IBB zuwa yau sun ci kuɗi, me yasa ba a bincike su ba? Ko kuwa shi kadai ne ya ci kuɗin Najeriya? In gaskiya ne su ma sai a bincike su. Na tabbata in har za a yi haka to kowa a cikin su zai gane kuransa dan yayi sata. Sako daga Hawwa Yahaya.
To yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi. Hassan Sardauna dan gwagwarmaya da yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma Mallam Hassan Gimba Ahmed editan jaridar Leadership za su kammala muhawarar su akan kudaden da aka sace a lokacin mulkin Marigayi Sani Abacha. Hassan Sardauna ya ci gaba da bayani kamar haka.
Wallahi tallahi dan Najeriya ya kusan fidda tsammani wajen al'amuran shugabancin Najeriya. Na farko dai domin har yanzu dan Najeriya yana campaign da wutar lantarki, yayin campaign da gina makarantu da hanyoyi da duk abin da ka sani infrastructure, inji Bature, tun ba haife mu ba abinda ake campaign da shi dan za a ci zabe kenan. To ya ilahi alamina wannan abu wanda yau shekara kusan 50 kenan, mutum in yi shekara 50 yana fitsari kwance alilnya bai zama ciwo ba. Dan mutumin Bature ya ce irin full at 40 wato is full forever. Najeriya ba ta kamata kai mata wannan hangen ba. In banda wannan don tsautsayi ya ratsa wani abu ya faru a Najeriya, yasa kaga yau shugaba Muhammadu Buhari ya zo wannan kujeran. Da billahi lazi sai dai hange ta da kuma kaddara irin ta Ubangiji. Domin mutanen da nake gani ka dinga jin biliyoyi da yadda ake magana, hatta addu'a ta biliyan 4.6 kuma su ne za su je su gina makarantu ko su gina masallatai ko manyan kamfanin coci. Kana ganin mutanen Allah da Annabi ne sun fika bauta, sun fika komai. Akwai mutumin da na sani idan kana dawa fi da shi sai ka gudu ka bar shi, amma kana jin irin kudaden da suka karba. To ya ilal alamina, me zai sa ka ce dan an zo an yi daga buhu har tukunya, wai wani abu ma zai dame ni? Ni ayman din ai ni ba ni nake duban kaina ba, ina kallon ƴaƴana da jikokina nan gaba. Domin yawancin ƴan Najeriya suna tunanin me zan samu, irin tunanin su kawai shine ko yau in ka ji ana zagin shi shugaban ƙasa akan wannan harkan cin rashawa da hancin, ai akan abu ɗaya ne kawai, ni ne nake tunanin zan je wajen Maina ya bani naira 10,000. To yau Maina yana kame, ko yau Maina shi ma yana neman na kai shi. To kaga abinda Bahaushe yake faɗi, ran da baka da shi mai baka baka da baya da shi, to tunaninka da na barawo ya zama daya. Wannan shine tunanina akan wannan batun.
Alhaji Hassan Gimba, idan muka duba irin rubuce-rubucenka a jaridun Najeriya dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa, kama daga lokacin da aka fallaso wannan almundahana da aka ce tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya General Abacha yayi na wawure kudaden kasar nan ya kai su kasashen Turai baboye su, zuwa lokacin da aka fara dawo da waɗannan kudaden zuwa cikin Najeriya, zuwa har yanzu din nan da wasu tura suke cewar akwai waɗannan kudaden kuma za su fara dawo da su, ka gamu su da yanda aikin ke.
To na farko ma fa ina so mana matashiya da wannan abun. Ka san Bahaushe ya ce wai mutuwa tono asiri ko shi yasa an ai mutuwa ma a gida sai a ce wai bango ya fadi. Shi Abacha nan fa ya mutu, shi yasa ake ta gano wannan abun. Akwai wanda suka rike kasan nan fa da dama da miwa ma satan da suka yafi na Abacha, amma da shike su suna raye. To kaga abinda ake cewa wai asirin su a rufe. Mun Abacha an yi satan nan bayan shi an yi, amma da yake Abacha ya mutu kuma shi ne aka samu nashi, to sai mu magana akan nashi. Gamsu an riga mun yi magana akan cewa kudaden da aka samu da farko da dama ma ba sayin da suka shiga ba. Su mutanen da suke rike da gwamnatin Najeriya sun maida, idan an samu mutum yayi sata kawai a murɗe hannun shi ne a kwace su ma sai su a jihunsu.
Amma ka binka cike ba ka ce ba a sayin da suka shiga ba, aka ce ba a sayin da suka shiga ba. Bayan tsohuwar ministan kuɗi Dr. Ngozi Okonjo Iweala ta ce sun yi hanyoyi da sauran ayyukan cigaban ƙasar kudaden.
Ka san ba wai sau da aka karbi kuɗin nan ba. Akwai wani maganan wani kuɗi ne in particular da ta ce wannan ga abin da aka yi da shi. Kafin nan an kakkawo su abinda suke kira in trenches, an kawo wannan an kawo wannan an kawo wannan, da daman ba san inda suka shiga ba. Kuma kamar ita da ta ce an yi wannan da shi din ma, misali a dauka ma hakan ne, ai na suka samu approval don kudi ne wanda an ka zai shiga treasury sannan in za ka yi appropriation za ka fita za ka yi majalisa National Assembly su a ce ga abin da ake so ayi da kuɗi kaza sannan su ce to an ba da izini wannan kada ya kamata a yi impeachment din shugaban ƙasa kai domin ba wai an samu wannan maganan ba so maganan kana kan cewa gamsuwa fi sabilillah babu wanda zai ce ya gamsu kamar yadda aka yi tabanna a baya a Najeriya haka dai kowa zai dauka sai dai yanzu za a bi wa jama'a kadunsu
to Wala Hassan Sardauna idan muka duba yadda shi kansa aka yi ta yamadiji da wannan batu na kudaden da ake dawo da su yanzu ta kamaimai idan da za a ce ga kudi an dawo da su ku ƴan Najeriya masu rajin yaki da cin hanci da rashawa irin ku da su Mallam Hassan Gima masu sharhi akan al'amuran Najeriya menene ya kamata gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta tsara don tafiyar da wannan kudin me za ku so ga anyi
kudinnan da za su shigo yanzu alal hakika ka san halin da kasar nan take ciki musamman yanayin tsaro da makamantan abubuwa irin wayannan yau idan ka je arewa maso gabas zaka ga yara burjik a zanne ba uwa ba uba ba wani ƴan uwa ba kuma karatun to tunda yanzu an fara da samu damar dawo da zaman lafiya a wannan yankin kana sa ran yaran nan za su je karatu kuma kana sa ran aje ana da akwai asibitoci kai akwai hanyoyin da ma dama sun mutu a wayannan yankunan sannan ka koma misali kudu maso kudancin kasar nan wato wanda ake cewa south south ai suna da matsaloli da yawa su kuma irin kama daga irin wannan datin menene na mai din nan spillage wato na yankin Ogoni da makamantansu suna bukatan tallafa musu domin yan Najeriya ne kuma kusan yanzu kudin shiga ana samar da mafi yawa kasan daga harkan fetur ake samu kuma aikin su yankin su ne ake samun wannan su ma suna neman a tallafa wato ina nufin a kayyade wani abu na cewar ga abinda za a yi ma mutanen yankunan nan mutanen yankunan nan bi suna bukatan taimako fiye da kowane yanki ma'ana share wannan dagwalan sharan na mai sannan kuma nan arewa maso gabas a samu makarantu da asibitoci da gina hanyoyi ingantattu sai kuma irin karatu ya zamanto cikin mawuyacin hali a yau sai ka ji yaro a daya ana biya mai naira miliyan 2 naira miliyan 3 ga makarantun gwamnati sun fi wa'ancan makarantun kudaden kwararrun malaman makaranta amma an ki a tallafa ma malaman su je training su karo ilimi su dawo su samu abinda ake cewa irin smooth environment wato wuri inda za su bada wannan ilimin a yalwace da kuma kyautatawa domin jin dadin kowane dan Najeriya a wanda a kudi kalilan za a bada wannan ilimin
to Mallam Hassan Barka rufe mana wannan shirin ya kake kallon makomar irin waɗannan kudaden da ma kuma yaki da cin hanci a Najeriya
to na farko wannan gwamnatin ta zo da alƙawarin za ta samar wa matasa aikin yi dai kenan na biyu kuma ba taɓa samun gwamnati wacce jama'a suke ba ta uzuri ba domin suna ga shugabanta din da gaske yake zuciya ɗaya ne kuma yana neman ya taimaki talaka da ƙasa din so duk wahalan da yanzu ake ciki da ake ga kamar abubuwa ba sa motsi jama'a suna ba ta uzuri to dole ne su hanzarta su yi abubuwa da jama'a za su ce eh ba mu yi zaben tumun dare ba domin fi sabilillah yanzu mutane sun fara kokawa kuma ba za ka yi ka ce ga laifin su ba na farko wannan kudaden an samu dole a shiga ayyuka da ake kira kamar capital projects domin su ne za su bada ayyukan yi kaga yanzu wannan kudaden da aka samu idan ka ce za ka ba wa mutum babu abin da zai mishi amma idan misali aka raba masanantu yanzu misali ka dauki depot na mai da ake wahalar mai din nan daga afafa zuwa mai 12 dadin nan zaka ga an zo diba mai duk hall of ne ya rike amma idan aka kakkasa depot kaga jama'a sun samu ayyukan yi economy ya watsu masu yin abinci ko akai ne suna kaiwa sun san inda za su kakkai sannan kuma za a sa pipeline da za su shigo da su nan za a samu masu gadi amma kamar gwamnati ne da ta shude zaka ga biliyoyin kudi suna ba mutum da ya kamar Tom Polo wai shine mai gadi to irin wayannan in ka duba yanzu mutanen da ake kira IDP masu gudun hijira na arewa maso abun nan yau akwai abubuwan da za a sa a waje wanda kowa zai samu abun yi in ka bude makarantu dole a dauki ma'aikata idan aka bude wani masana'antu dole a dauke su a ciki yanzu aka koya musu wasu dinki da abubuwa aka ba su kayan yi jari aka ba su aikin yi in mutum tela ne zai dauki yaro kaga an samu gari in kafinta ne zai dauki mutum biyu ko uku sannan kuma inda za su je su kata ko da su zare su ma sun samu jari za su je su karo daga wani waje to haka za su samu bunƙasa wannan kudaden dole ne kada a je a kashe shi abinda ake kira wai overhead sibu sabon ana biyan shi aikin yau da kullum dole ne a samu ayyuka wanda jama'a za su juya domin tattalin arziki ya bunƙasa sannan fada da shi rashawa din ana yi sannan kuma abun zai dau lokaci amma kuma ba taba samun gaggawan lokaci kamar wannan karon ba in ka lura shi tun farko shi shugaban kasa ya ta kuka kan cewa matsalan sa judiciary ne fannin alƙalai shari'a to yanzu an shiga kansu na san cewa in tsoron Allah bai shiga zuciyansu ba tsoron Buhari ya shiga zuciyansu domin fi sabilillah dole ne yanzu su tsaya su yi abin da ya kamata yi kuma jos kwana-kwanan nan shi shugaban alƙalan Najeriya gabaki daya ya ce shari'a na cin hanci da rashawa a yi shi kullum ba da ba za a yi yau sai a daga wata biyu wata uku sai ka gani shekara hudu ana abu ɗaya ba a yi ba to in Allah da zuwa ƙarshen shekarar nan za a ɗaure da dama sannan kuma kowa zai nasu za a dawo da kuɗaɗe da dama so maganan ma dola ya tashi dola ya hau dola ya kaza za a samu kuɗin yin budget daga jikin wayannan zaluman insha Allah.
Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti marubuci ne ɗan gwagwarmayar kare haƙƙoƙin bil'adama kuma malami a sashen koyon aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. A tattaunawarmu da shi akan kuɗaɗen da aka sace ma Najeriya a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha na tambaye shi ko da gaske talauci ne da baibaye 'yan Afirka ya hana su tashi su kwaci kansu daga irin abubuwan tauye haƙƙin da shugabanni ke musu na sace musu kuɗaɗe suna kaiwa ƙasashen waje suna boyewa.
Ni ban yadda akan cewa jahilci ko talauci bane. Yanzu in kin lura abin da ke faruwa a Brazil, irin waɗannan matsalolin suka jawo yanzu ana maganan cewa wajen mutum miliyan 1,400 za su fito su yi zanga-zanga saboda shugaban ƙasar ya sauka. Sun ce ana zargin shi da cin hanci da rashawa. Mutanenmu nawa ne suke fitowa don wani an zarge shi da cin hanci da rashawa su fito su ci masa dole ya sauka. In fact abin da ma mutane suke shi ne in mutum ya yi irin wannan abin sai a dawo ana goyon bayansa a ringa cewa ana masa haka ne saboda ɗan garinmu ne ko kuma addininmu ɗaya da shi ko kuma ƙabilanmu ɗaya da shi. Wato shi ne matsalolin da muke fama da su a nan wurin. Maganan talaucin da ke Brazil kusan ya fi na yawancin ƙasashen Afirka sai dai akwai ɗan bambanci ne saboda wasu wurare suna da masu arziki. Amma kuma mutanen sun fito sun yi zanga-zanga. Babban abin da ke damu shi ne kawai abubuwan da muka sa na ƙabilanci da kuma ɓangaranci. Mutum yana fara magana sai ya ce ai saboda yana daga wancan ɓangaren ne ya sa ake mashi haka. Sai ga cewa ko hukunci ne za a yi sai ga hukuncin da za a mashi ba irin wanda za a yi ido rufe ba ne. Ba wai jahilci ba ne. Irin wayewa da aka yi in kina bibiyan abubuwan da ke faruwa irin wayewa da aka yi ta kai mu ɗauki abin da ake cewa destininmu a hannunmu. Amma matsalan da ake samu shi ne an riga an cusa mutane duk wani abu ana kallon su ta fuskar addini ne ko ɓangaranci. Wani abu na faruwa sai a ce ai saboda musulmi ne yasa ake masa. Wani abu na faruwa sai a ce ai saboda shi ɗan kudu ne shi yasa ake masa haka. Saboda shi ɗan arewa ne shi yasa ake masa haka. Ɗan Kaduna ne, ɗan Lagos ne, saboda shi ɗan kaza ne. Waɗannan abubuwan su ne suka ƙara kawo mutane matsala amma ba wai jahilci ko talauci ba. Talauci shi yake sa mutane su yi bore ma. Saboda an yi wakan sa mutum ya abin da ma bai kamata ya yi ba. To ba shi ba ne, ba talauci ba ne, kuma ba jahilci ba ne. Sai dai wannan abubuwan da aka sa mutane na sensationalism wato mutane su sa ransom wani abu saboda ainihin an haɗa addini ko kuma an haɗa ƙabila ko kuma an haɗa ɓangare. Na farko dai wannan kuɗin wanda aka sace aka kai musu. Inda sai akwai abin nan ma dama da kotun duniya za a kai su a hukunta saboda sun ɓoye kuɗin sata. Amma tun da haka bai yiwu ba su dawo mutane da kuɗinsu su kashe su yadda ya kamata. Abin da ya kamata su kasashe irin waɗannan su yi shi ne su hana irin waɗannan kuɗaɗe zuwa ƙasashensu. Shi ne babban abin da za su yi su taimakawa ƙasashe musamman na Afirka. Wanda yawanci irin waɗannan abin ya fi yawa a Afirka. Amma a ce ƙasar kamar su New Zealand ta taso ta ce za ta zo Najeriya ta gina mana hanyoyi wani sabon mulkin mallaka kuma ke nan.
Yaya 'yan Afirka za su yi su da kansu su hana irin waɗannan abubuwa faruwa?
Akwai kuwa duk mutumin da suka san yayi wannan abin su mashi a cire yi bore a yi zanga-zanga dole ya sauka mulki. Ana yi a kasashen duniya da yawa an yi wannan abin duk shugaban da suka ga cewa ba abin da ya sa gaba in banda cutan ƙasa a yi masa zanga-zanga a sauka. Da ana yi haka da Najeriya ba ta kai wannan lokaci ba da waraka mun wuce inda muke.
Malam Kabiru tunda tsarin demokradiyya ake yi a Najeriya kuma yawanci inda ake demokradiyya ana ganin talaka yana da dama yana da yancin ya bibiyi yadda ake tahiyar da mulki a kan shi yadda kuma ake ma kashe kuɗaɗen jama'a. Tunda demokradiyyar ake a Najeriya ba za a tuntuɓi talakan Najeriya a ji irin ayyukan da yake so a yi mishi da waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin Switzerland take shirin maida ma Najeriya ba koko talakan Najeriya bai da ta cewa akan irin waɗannan abubuwa.
Wato talakan Najeriya da cewa amma abin da ke faruwa a representative democracy ba dole ne wai sai an koma an samu talakawa an yi magana da su a tambaye su me ake so ba. Abinda ake shine kowane a kowace karamar hukuma suna da councilor wanda suka zaba. To shi councilor shine zai kawo matsalan yankin su a majalisan ainihin karamar hukuma a tattauna ga me yake bukata. Sannan a jiha akwai majalisun jihohi wanda yake a kowane yanki suna da kan majalisa da ke wakiltar su. Sannan a tarayya akwai majalisun tarayya wanda yake ita kowane yanki na da dan majalisa da ke wakiltar su. To yawanci abubuwan da za a yi wa mutane a kasa akan sa shi ne ainihin kasafin kuɗi. To shi wannan kasafin kuɗi abin da ake kula da shi ne duk wani dan majalisa da yake majalisa aka kawo kasafin kuɗi zai duba ya gani cewa me da mene bukatun yankin shi wanda yake so a zo a sa su a wannan ainihin kasafin kuɗi na wannan shekara. Na farko zai koma constituency shi wato mazaɓar shi ya tattauna da mutanen sa ya ga menene bukatun su na wannan lokacin. Sai a duba cikin bukatun nan wanne ne mafi muhimmanci. To sai yayi kokari in yaje majalisa ya ga yadda zai yi a sashi a cikin kasafin kuɗi. Ya kamata mutane su gane cewa duk wani abun da ba a sashi a kasafin kuɗi ba zai wuya in ba dai za a yi amfani da wani executive power ba a ce za a zo a ce za a yi muku wani abu wanda baya cikin kasafin kuɗi. Shine abun da mutane ya kamata su kula da shi. Yan majalisa su ne waɗanda ya kamata mu takurawa mu gaya musu shi ga abun da muke so a mana sannan su je su kai majalisa saboda a yi kokari a sashi a cikin kasafin. In ba sashi a kasafin kuɗi wato ba yadda za a yi a ce za a aiwatar da shi. Kana kana da magana amma maganan da zai yi shi ne ya yi magana da ɗan majalisinsa ne su maganan ya kai shi ainihin majalisa yadda za a tattauna akan abin sannan a sashi a kasafin.
Malam Kabiru, idan talaka a ce duk ya bi hanyoyin nan da ya kamata ya bi amma babu canji babu abin da suka yi, akwai wani matakin da ya wuce wannan wanda talaka zai iya dauka domin ya tabbatar da cewa an kashe kudaden nan ta hanyar da ta dace, hanyar da ta kamata?
Akwai hanyoyi da yawa. Na farko akwai tabbatar da cewa duk abin da aka sa a kasafin kuɗi an aiwatar da shi. In ba a aiwatar da shi ba mutane za su iya kai ƙara kotu ke ba a yi musu daidai ba, kotu kuma ta duba ta hukunta wanda ya kamata a hukunta. In na tsigewa ne a tsige shi, in kuma dan majalisa ne suna ma da dama su yi tiranya a kan shi. Wato democracy ya ba mutane dama amma kuma ya karbe ta wani ya ba su hannun dama ya karbe ta hannun hagu. A matsayin su na talakawa abu biyu suke da shi. Na farko in mutanen da suka zaba suka ji su musu aiki sukan ba su shekara hudu ne, bayan shekara hudu ba su musu aiki ba su canza su. Na biyu kuma su dawo da su wato tiranye. In haka duk bai yiwu ba sai na ƙarshen wanda shi ne ya faru a ƙasashen Egypt da sauransu. Mutane su fito su yi zanga-zanga su ce ba su amince ba.
Da a ce za ka bai wa gwamnatin Najeriya shawara ko in ce shugaba Muhammadu Buhari yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe, wata shawara za ka ba shi?
Inda zan ba shi shawara ya yarda wannan kuɗin a sa su a ɓangaren ilimi da kiwon lafiya. Ni dai abin da zan iya cewa kenan. Saboda wayannan su ne za a iya cewa critical areas yanzu wanda yake wallahi kusan in ce miki ɓangaren ilimi da kiwon lafiya na ƙasar nan ya durƙushe, babu shi. Duk abin da ake faɗi sai dai mutane su rinka shaci faɗi kawai amma babu shi, mu muna ganin sa a kullum. Saboda haka ni zan bayi shawara kuɗin nan a karɓe su a sa su a ɓangaren ilimi da kiwon lafiya, kuma a tabbatar na ƙara maimaita wannan, a tabbatar mutanen da aka ba amanan wannan kuɗin sun yi amfani da su yadda ya kamata. Duk mutumin da ya amfani da su ya arzuta kansa, doka ta aiki a kan shi.
To shi talakan Najeriya wata shawara za ka ba shi domin ya bibi wannan al'amari, ya saka ido, ya tabbatar waɗannan kuɗaɗe an sa su a hanyoyin da suka kamata?
Na farko mutane su rinka zaɓe mutane masu amana, mutanen da suka duk ƙasar nan ba wanda zai ce wa a unguwansu ko a garinsu bai san mutum mai amana ba. Inda ai shi kansa Muhammadu Buhari da muka ce yana da amana ba daga sama ya faɗo ba, a cikin mu ya fito. Duk mutumin da aka shi ne mai amana mutane su sa shi su kubance su. Sannan abu na biyu, mutane su ringa sa ido a kan musamman kasafin kuɗi. In an yi kasafin kuɗi mutane su mai da hankali a kansa, me da mene a cikin kasafin kuɗin nan. Menene aka ware don a yi kaza? Shin bayan wata uku an ce za a yi kaza an aiwatar da shi? In ba a aiwatar ba su rubutu a jarida ko su faɗi a rediyo cewa ba a aiwatar ba. Yanzu akwai hanyoyi da dama yadda mutane za su faɗi ra'ayinsu. Social media nana, akwai Twitter, akwai Facebook, akwai YouTube. Ba wanda ya ce maka wasai ka biya za ka faɗi ra'ayinka. Ka faɗa a lokaci kaza gwamnatin jihata ta ware kuɗi za ta yi abu kaza, ta ce cikin lokaci kaza za a yi shi, ba a aiwatar da shi ba. Me yasa ba a yi kaza ba? mutum ɗaya ɗauka, mutum biyu suka ɗauka, dole gwamnan zai yi aiki. Sannan in minista ne, minista ya ce za a yi kaza, ba a aiwatar da shi ba, sannan a kasafin kuɗi an sa za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza, bayan wata shida ba a gani ba, ina kuɗin suke. In ana irin waɗannan abubuwan, ina tabbatar miki su kansu wanda suke shugabantar mu za su shiga taitayin, sannan kuma su yi wani abin da ya kamata.
To, ‘yan Najeriya ku tattaro, ku zo ku ji labarin ɗan iya akan matsayin Najeriya a duniya a fannin jin daɗin rayuwa. Ga gogon naku Isa Lawal na Ikara.
Yau cikin surutan da ke nuna takaici na iske ɗan iya, har ma na ji shi yana cewa lallai muna cikin kunci a Najeriya, saboda kullun ake maganar ci gaba mu ake bari can a gidan baya. Na ce to kai dai ɗan iya fito fili ka yi mun bayani ɗaya bayan ɗaya. Ya ce na Ikara wani rahoto ne na ji daga Majalisar Ɗinkin Duniya, an ce cikin ƙasashen duniyan da ke jin daɗin rayuwa mu ne nan a baya-baya. In gaya maka abin damuwa dai, rahoton ya ce Najeriya ce ta 103 a jerin kasashen da ke jin daɗin rayuwa, alhalin ko Denmark ita ce ta yi na ɗaya. Kuma a haka, duk da wannan damuwa, ‘yan majalisar Najeriya su suka bi kusan na ko’ina ɗibar zallar dukiya, don an ce kuɗin da ɗan majalisar Najeriya zai samu a shekara ta kwaren shi na ƙasar Sweden ba zai samu ba sai ya kwashe shekaru 12 gangariya. Shi yasa ka iske ni ina ta gunguni da taɗin zuciya. Na ce gaskiya dan iya nima na ga wannan rahoto kuma ya jefa ni cikin tunani. An ce ma dan majalisar dattijan Najeriya a wannan karni yafi Barack Obama na Amurka ko kuma David Cameron na Burtaniya daukan dauni, ko kuma dai in ce albashin shi yafi nasu nauyi idan aka kididdige na kowanne yini. Kuma gashi rahoton ya nuna bangaren lafiyar Najeriya ma abun nan yafi muni, saboda kimanin yara 300,000 ne ke mutuwa sanadin cutar malaria a wannan zamani. Amma a Denmark cutar ta malaria ba ta iya kashe mutum ko da ɗaya cikin shekara, saboda tsabar tsantseni. Batun mutuwar yara daga haihuwa zuwa shekara ɗaya kuwa an ce guda 57 ne ke mutuwa cikin kowaɗanne guda 1,000 a Najeriya, ana ji ana gani. Kai a taƙaice dai, ci gaban Najeriya ta kowane fanni yana cikin wani hali da ba shi da daɗi idan za ka yi bayani. Dan ya ce ni abin da ke mun tukuki ma shine wai hatta na kasashen da yaki ya kacaccala, musamman ma dai irin su Libya da Somalia sun fi Najeriya walwala. Dan haka ne ma na ce tunda daular Larabawa ta nada ministan da zai kula da jin dadi ko farin ciki zalla, to mu kuma ai kaga sai a nada mana ministan damuwa ko wahala, saboda Najeriya kusan kowanne mara karfi yana rayuwa ne irin ta wanda aka yi mai daurin talala. Shi yasa ma hatta na ma'aikatan kasar sai kaga suna ta maula. Alalin ‘yan majalisar ƙasa suna ta tattara tarin dukiya malala. Idan talaka ya yi ƙorafi na halin damuwar da yake ciki, sai ka ji sun ce ka koma ga Allah. Alali su suna ta siyan gidajen garari da motoci kala-kala. Kai ka ce Nigerian tasu ce kawai su kaɗai aka ce su je su sakata su wala. Na ce to ɗan iya Allah dai ya kiyaye, ya kuma baiwa shugabanninmu da masu ruwa da tsaki ikon share mana hawaye, don a gaskiya ƙasarmu Nigeria fa tana buƙatar sauye-sauye. Kaga dai akwai buƙatar inganta sashin lafiya tun daga haihuwa har zuwa yaye. Matasanmu kuma lokaci yayi da za su guji dukkanin kayan maye. Su kuwa ‘yan majalisar da ke tattare mana dukiya su tuna fa akwai kiranye, don su ke ja ake kiran ‘yan ƙasan nan da muggan sunaye. Sunayen da idan ka ji su kasan zagi ne kawai ake yi da jirwaye. Saboda haka dai gaskiya mu ‘yan ƙasa mun gaji da irin wannan yaye-yaye. Za kuma mu haɗa kai kawai, duk wani mai nunkufurcin na ƙasa mu mu yi mai tawaye.
Kai Nigeria.
Kai Jamila, ai ba ku ne da kuka ba, bari ni in yi kuka. ‘Yan Nijar, ku da 300 na 103 kuka zo, mu 142 ha. Gwamma Nijar da Najeriya, wai gwamma Najeriya da Nijar a wannan dai, wannan matsayin dai. ‘Yan siyasa suna can suna ta masiwa, an bar talaka cikin kunci. Muhammadu Isu, Allah ya sa kana ji, ka ji dai. 142.
Kai
Jamila, mu ne da kuka ba ku ba, ma saurare. Iyakacin shirin kenan a madadin
Jamila Kabiru.
Wallahi kuka nake rai na bati da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Cheng, da kuma waɗanda suka biyo mu ta Facebook kamar Usman Adam da Muhammad Abubakar da Iliyasu Adamu da Abubakar Abdullahi Abubuwa Kankara sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya da ma Abubakar Durku don muna godiya.